sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau rana Asabar 15 ga watan Janairun shekarar 2022. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Juma'a fadar White House ta tuntuɓi ƙasar Ukraine da ta yin taimakawa wasu hukumomin gwamnati da suka fuskanci harin kutse ta yanar gizo cikin dare. Wani mai magana da yawun kwamitin tsaro na fadar White House NSC ya faɗa murya Amurka cewa an yi wa shugaban Amurka Joe Biden bayani game da harin, wanda ya haddasa rufe shafukan yanar gizon gwamnatin Ukraine da yawan sai kai 15. Kakakin ya ce hukumar NSC ta yi ta yin duk wani tallafi da za ta iya bayarwa yayin da ake ci gaba tantance illar harin. Ma'aikatar harkokin wajen Ukraine ta bayar da rahoton cewa ajiye juma ma'aikatan da abin ya shafa sun haɗa da Baitul Mali da hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa da ma'aikatar harkokin cikin gida, inda ake ajiye bayanan fasfo na 'yan ƙasar Ukraine da kuma bayanan rigakafin coronavirus a ƙasar. 'Yan sandan ƙasar Tunisia sun yi amfani da ruwan zafi da sanduna don tarwatsa masu zanga-zanga sama da 1,000 da ke ƙoƙarin isa tsakiyar birnin Tunis a jiya Juma'a, da nuna rashin amincewarsu da matakan da shugaban ƙasar ya ɗauka wajen shawo kan cutar coronavirus. Kasancewar yawan 'yan sanda ya hana masu zanga-zangar da dama yin taro a titin Habib Bourguiba, babban titin tsakiyar Tunis wanda shine wurin da aka saba gudanar da zanga-zangar ciki har da lokacin juyin juya hali a 2011 wanda ya kawo demokaradiyya. Daga nan ne 'yan sanda suka yi kokarin tarwatsa gungun masu zanga-zangar daban-daban. Akalla ɗaya daga cikinsu yana da ɗaruruwan masu zanga-zangar, kamar yadda shaidu suka ce sun yi ta harbin kan mai uwa da wabi don tilasta musu komawa baya. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar ta ce mutane 1,200 ne suka yi zanga-zangar, ta kuma ce dakaranta sun yi taka tsantsan. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata babbar jami'ar diflomasiyya ta Turai ta yi imanin cewa har yanzu akwai damar da za a iya kwantar da rikicin siyasar ƙasar Mali, wanda ya sa gwamnatin sojan ƙasar ta riƙon ƙwarya karawa da makwabtanta da ƙasashen duniya a cikin 'yan kwanakin nan. Wakilin musamman ta tarayyar Turai a yankin Sahel, Emanuela Del Rey, ta soki masu mulkin ƙasar Mali a halin yanzu da ta da hankalin ƙasashen yankin da Turai ta hanyar ɗage zaɓe na tsawon shekaru 5 da kuma kawo sojojin haya na Rasha don taimakawa tsaro. Sai dai a wata hira ta yi da murya Amurka a ranar Juma'a, Del Rey ta ce tana ganin a ƙarshe shugabannin juyin mulkin ba su da wani zaɓi illa su ja da baya. Del Rey ta yi ba da takunkumin da aka ƙaƙaba wa ƙasar Mali a farkon wannan mako da ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS da kuma EU suka ɗauka, inda ta bayyana su a matsayin masu daidaitawa kuma masu tasiri. Ta kuma yi kira ƙasashen duniya da su ci gaba da matsa lamba kan gwamnatin Wusin Gadin. Daga ƙarshe, masu rajin kare muhalli da likitocin dabbobi na gargaɗin cewa sharar robobi a buɗaɗɗun wurare a gabashin Sri Lanka na kashe giwaye a yankin, bayan da aka samu garawaki 2 a ƙarshen mako. Kimanin giwaye 20 ne suka mutu a cikin shekaru 8 da suka gabata, bayan da suka ci robobi a cikin juji a ƙauyen Fallakadu da ke gundumar Amfara, mai tazarar kilomita 210 gabas da babban birnin ƙasar na Colombo. Binciken da aka yi wa dabbobin ya nuna cewa sun haɗe robobin da ba za su iya narkewa a cikinsu ba, da ake zubarwa a cikin juji, inji likitan dabbobin daji Nahal Pushkumara. Ana girmama giwaye a Sri Lanka, amma kuma suna cikin hatsari. Adadinsu ya ragu daga kimanin 14,000 a ƙarni na 19 zuwa 6,000 a shekarar 2011, bisa ga ƙidayar giwaye na farko a ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Shirin da ke kan muku rahotanni hirarraki da ma bayanan da suke da alaka da sha'anin tsaro. Babban Hafsan Hafsoshin Rundunar Sojojin Najeriya, Lieutenant General Faruk Yahaya, ya gudanar da wani gaggarumin taro da manyan kwamandojinsa daga ko'ina cikin Najeriya da ma wajenta, inda a wurin muka yi kicibis da wani babban kwamanda da ke jagorantar wata babban runduna da ke yaƙi da mayakan Boko Haram. Sai ku biyo mu. Yanzu za mu shiga shirin gadan-gadan. Da farko za mu bar babban bakon namu ya gabatar da kansa kafin sauran bayanai da ke cikin shirin su biyo baya.
Sunana Major General Abdul Khalifa Ibrahim, ni ne komanda na Multinational Joint Task Force, wato sojojin haɗin gwiwa na tafkin Chadi masu yaƙi da Boko Haram.
Ranka da ga ka a Abuja, ko za mu san dalilin ka zuwa birnin Abuja?
Na zo wannan conference na Hausan Hafsoshin Soja na Najeriya, wato Lieutenant General Faruk Yahaya. Mun zo mu tattauna. Ka san kowane shekara manyan kwamandodi suna zuwa a yi taro inda za su faɗi duk abin da suke yi, su briefing ɗin shi babban hafsa da sauran manyan hafsoshi. Sai a gani in akwai inda za a yi gyara, sai a yi gyara, kuma dai a ga dai yanda abin zai ci gaba.
Ainihin dalilin taron kaɗai menene ainihin ginshiƙin taron?
Duk abubuwan da muke yi a various commands ɗinmu sai mu nuna ma shi Hafsan Hafsoshi da aikin da muka yi, in muna da ƙalubale da ƙalubalen da muke da su, shi kuma zai duba da sauran manyan hafsoshin sai su ba da shawara. Kasan yawancin abubuwa na hannun shi, duk inda akwai matsala ana neman kayan aiki ko na zai ba da. Yanzu muna shirye, mun samu kayan aiki sosai, gashi sojoji dubbansu sun gama training, ko ina ana training. So ni na tabbata cewa in Allah ya yarda wannan sabon shekaran za ta yi mana kyau insha Allah. Duk waɗannan jami'an tsaro na bandits na ƴan ta'adda masu yaudaran mutane su kashe su, duk in Allah ya yarda za mu kawo ƙarshen shi. Fatan mu kenan, kuma Allah zai bamu nasara.
General, yanzu bari mu shiga bangaren ka, wato rundunar kasashen kawancan yankin tafkin Chadi. Ko za ka dan mana bayani dangane da halin da ake ciki zuwa yanzu?
Gaskiya ne, yanzu nayi kaman wata hudu ina shugabancin wannan runduna na MNJTF, kuma gaskiya da naje na zagaya duka kasashen, ko da yake ban je Niger Niamey ba, amma ina shiri Allah da zan ji. Amma shi ma ba matsala bane, domin mataimakina general ɗin ɗan Niger ne, kuma sector commander da ke Difa Colonel Kiao yana kokari sosai, muna aiki tare da shi daidai yadda ya kamata. So in Allah da kwanan nan zan je Niger ɗin, amma da na je na zagaya abinda na gaya musu, muna son haɗin kai mu yaƙi waɗannan ƴan Boko Haram ɗin. Kasan sun gudu suna daji, kuma yanda suke yi sai dai su zo su yi sarika noke, su sa bom a ƙasa su gudu. Waɗannan mutane ne wanda an kusa gama da su. Ya kamata mu zo mu haɗa kai, mu haɗa kai, a kawo ƙarfi da ƙarfi, a kawo cooperation komai da komai, a shiga duk inda suke, mu kai musu farmaki kuma a gama da su, kuma Allah ya yarda abin da za mu yi.
Na san kama daga lokacin da ka karɓi rundunar nan zuwa yanzu an ɗan yi ɗauki ba daɗi sosai. Ko za ka ɗan takaita mana kaɗan daga cikin irin arangama da aka yi da kuma irin nasarorin da aka samu?
To wannan dai rundunar aikin da aka bata shi ne su yaƙi mu yaƙi Boko Haram, domin 2015 shi ne aka yi setting up ɗin wannan runduna, kuma abin da ya sa aka yi lokacin ƴan Boko Haram suna ko'ina su je nan su je can. To da aka kawo wannan runduna appropriations ɗin da aka yi a baya su amli fakat su yankin tafki da sauransu ya taimaka sosai. Akwai lokacin da su ƴan Boko Haram suke kai hari su kori sojoji, amma tun da aka yi MNJTF ɗin nan ba location na MNJTF wanda suka kai hari yaran suka gudu. To kaga an samu ɗan ci gaba kenan. Kuma banda yakin da muke da su ƴan Boko Haram, ana so mutanen da suka gudu su dawo inda suke. To in kaga kamar ƙasar Niger wajen Baruwa yanzu ina ga kusan shekara mutane wajen 5,000 sun dawo, shi mai girma shugaban Niger ya je ma ya gansu. In kaga kuma wurare a Nigeria kamar su banki, you know, mutane sun dawo daga mai sunan wannan camp ɗin Minawo camp wanda take Kamaru, sun dawo wajen mutane 6,000 suna nan a banki. In ka je banki yanzu gari ne wanda komai na faruwa. Banda haka wajajen kuka local government, wajajen su Baga, wajajen su Doron Baga da dai sauransu, mutane sun bar mangwano sun koma wurin. Zan iya shaidar maka cewa yanzu a Baga ma an riga an ba su izini su fara kamun kifi, kuma dama abin da aka sani kenan da Baga. Haka a Kamaru ma an kaje Kolofata, da kuma akwai wani gari banda Kolofata, duk wurin abubuwa sun fara bunƙasa, mutane sun dawo, ɗan sanda sun dawo, custom sun dawo. So abubuwa dai na muna samun ci gaba kaɗan-kaɗan.
General, idan muka duba kaman wani lokacin ƴan Boko Haram sukan yi amfani wato kai zirga-zirga ta cikin ruwa su guza daga nan zuwa can, ko su tsaye su kai hari ko su wato sufurin jigilan kayayyakinsu da sauransu. Akwai matakin da rundunan ƙawancen tafkin Chad take ɗauka domin daƙile wannan kai kuma da suke ta cikin ruwa?
To kasan yanda muke nan muke interview da kai, kowa na ji, har su ma ƴan Boko Haram ɗin suna ji. So ba abu ne da za mu fito mu faɗa a nan ba, amma gaskiya akwai matakan da za mu ɗauka, don ba za mu bar su ɓata mana ƙasashe ba. Su zo suna maganan addini, addini na yaudara, addini na kashe mutane, su je su ga mutane a ƙauye ba su ɗauka ba, ba su yi komai ba, a sa musu wuta a kashe su. Wani addini ne wannan? So definitely akwai abubuwan da muke yi akan wannan. Allah da kuma kwanan nan wannan abun zai ƙare. Ni abun da nake so na gaya musu, domin ƴan Boko Haram sun fito Dubai, sun ajiye makamansu sun fito, kuma ba abun da ya same su. Jiyan nan da nake magana, jiya wato ranar Litinin kenan, ina ga 13 ga watan 12, wajen mutane 1,000 ƴan Boko Haram wanda suka yi surrenda a Kamaru, an yi shirya a kawo su Najeriya, da yawancinsu ƴan Najeriya ne. Ba abin da ya same su. Su wanda suke daji su fito, wallahi su fito, domin akwai lokacin da za su zo su fito ba za su iya fitowa ba. Amma yanzu an riga an yarda cewa su fito, ba abin da zai faru da su.
Jami'ai, in kace sun yi saranda, wato kamar sun miƙa wuya a dakarunku da ke ɓangaren Kamaru kenan?
Kasan MNJTF ɗin, wato wannan runduna da nake shugabanci, akwai sector a Kamaru, headquarters na Mora, kuma akwai sector na biyu a Bagasola, Chad, da sector na uku a Nigeria, wato a Mangano, kuma sector na hudu yana Difa a Niger. So suna miƙa wuya duka wayannan wuraren, amma sun fi zuwa sector na ɗaya na Kamaru. Kuma mu ba mu damu ba, duk inda suke so su dai je su miƙa wuya.
Kana jin menene yasa suke miƙa wuya?
To kasan su ma da kansu suna faɗa da juna, wannan factor ɗaya kenan. Shugabansu da shekawan kashe shi ko ya kashe kansa, to wannan ma ya kawo matsala. Kuma operations ɗin da muke yi yanzu ma, da nake ma magana, muna nan muna filin daga, muna operation sharon fage, kuma Allah na ba mu nasara sosai. Wannan operation ne na wannan runduna, koda yake mun haɗa kai da operation haɗin kai wanda ke da headquarter Maiduguri, kuma gaskiya da mu da sojojin Niger, wato sojojin Nigeria da sojojin Niger, kuma abin ya yi kyau sosai. Wurare kaman su Aregi, su Gashiga, su Kamaguna ma mun ga kaman suna da workshop a wurin, inda suke gyara motoci da sauransu duk mun je mun ragargaza wannan wurin mun je a Saga da wasu wurare duk wuraren da ya kasan sun ga musuna zuwa sai su gudu su je su boye abinda suke iya kenan dan su yi sarika nuke ko su sa bomb a ƙasa kuma mun kammala operation din to za mu bayyana duk abinda muka yi akai amma alhamdulillah wanda yake mun dan samu wasu ɗan koma baya kasan shi a ni yaki amma muna dominating wurin wato muna sentry za mu ci gaba da haka yanzu ma mun fara kenan wallahi farawa kawai muke yanzu
idan muka duba cewar ƴan boko haram din suna ta mika wuya suna ta mika wuya amma kawai yanzu ban sani ba ko kuna da wani adadi na alƙaliman yawan waɗanda suka mika wuya
ai wanda suka mika wuya yanzu Malam Hassan san kai kusan 20,000 kuma ni zan ce ma gwamnatocin mu you know manya na wannan kasashe guda hudu ya kamata yanzu a zauna a ga me za a yi ma wa'annan mutanen mutum 20,000 ba karamin namba bane kara bar ma ko jihar Borno kadai ko Abuna a zauna a gani me ya kamata a yi musu yanda wasu za su fito kaga wurin nan da ya riga an koma baya amma Allah da muna kokari mu ga cewa an kawo karshen wannan abun an kawo karshen wannan abun insha Allah
da yake suna ta mika wuya din nan wani rahoto da muke samu shine wasu daga cikin su da suke cikin dazi din dazuka su ma suna son su mika wuya amma kuma ana hure musu kunnan cewar idan suka mika wuya suka zo wurin ku ko sojoji za ku kashe su yanzu mukaddara suna jin mu muna wannan tattaunawa da kai general me zaka ce musu
kai to duk wanda ya ga musu wannan abun wallahi ƙarya yake domin me yanda na gaya maka yanzu sun kai fiye da 20,000 da su mayakan da iyalansu da yaransu wanda suka mika wuya kuma ba mutum daya wanda aka kashe in ma akwai binciken da za a yi to za a kira wasu a ciki ana musu wasu tambayoyi amma ba wanda aka kashe so su fito sun san yanda za su fito su ajiye wannan makaman ko su kawo mana wannan makaman ba abin da zai faru da su ya mutane za su je su zauna a cikin daji ba abinci ba komai su ce wai suna addini wani addini suna yaudaran ku dai kawai
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu dora daga inda muka tsaya a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma shi babban komandar rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin Chadin Major General Abdul Khalifa Ibrahim Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
to gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirin mu na gaba
masu sauraron mu barkanku da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin na da dangari daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwanne Jangurin Niger suna da Haruna Mamman Bago kuma mun sauka a garin Debisu gidan Kibiya da ke cikin karamar hukumar mulki ta birnin Kwanne a cikin jihar Tawar Jangurin Niger garin ba nesa yake ba yana 1 km ta alilas ina ganin hudu ne zuwa biyar a arewa ga headquarter birnin Kwanne ko mu ce birnin Gunduma na birnin Kwanne kuma hadu da daga cikin dattawan garin na Dubisu gidan Kibiya malami mai sunanka
tunana Baso Labo
kana da yanzu shekara nawa yanzu
ina da cikin shekara 70 ba dai gare ni
to muna ɗan musan shi wannan gari na Dubisu gidan Kibiya me yasa aka ce mai Dubisu gidan Kibiya
lalle gidan Kibiya nan da kaje ana cewa Dubisu gidan Kibiya taka dan abinda mun ka sani kakanni da uwaye saboda zarurtin gidan Kibiya na kashin gidan Kibiya tunda mun mahalba ne gidan Kibiya mahalba na na kasar birnin Kwanne da har ta kai ga masarautar Kwanne
alfi kaman miko ka halin
mu ko muna yanzu in zamanin da na aka ce ga guguwar yaki ya taso mu kakannin nan namu da uwaye mu da Kibiya na zamu tabbar yaki kuma duk wanda mun ka duk mun ka sa Kibiya dan mun ka sa Kibiya ko da mun ka san takai ta kai
to kamar kana ka ba mu yallawo wani dan tarihi na kamar martaba Kibiya da wannan gari ya nuna musamman musamman a cikin wannan karkarar ta birnin Kwai.
Eh lalle zan baka tarihi. Dan can kakanninmu da uwaye akwai wani ba'abzi ne da yace zai towa kanni shi ta kanni da yaki dukkan lokacin nan sarakana da sai sarki ya aika mu Kibiya yace to kaji matsalar da ta faruwa da za su shiga cikin birnin Kwai. Sannan shi Kibiya ce ai wannan an gama.
Kamar hakimin garin shine aka ce ma Kibiya.
Ka san hakimi daban Kibiya daban. Eh mu ne Kibiya ta nan kaji ana cewa.
Kenan wanda ajiya goran mutanen gari shi ya Kibiya nan ko?
Eh kamar nan shine a Kibiya nan wanda ajiya goran abin tunda mai gari namu yana can ne. Mai gari shi wa kamar shi sarauta ta ta mu ta Kibiya. Kenan wannan abzanan da yake zai towa shi din annin da yaki. Dan nan kakannin nan mu Kibiya ta an ka saka mai tattai ko a keshe kawo gari gashi nan bingire ya gangaro bingire shi kawo zai zakwa dan makiri na tsakanin bingire da dan makiri nan Kibiya ta gama da shi ta tabkai ga gaba
to da ina an ka saki Kibiya
dan nan an ka saki ta
dan nan ciki
dan nan gari eh dan nan gidan Kibiya an ka saki ta
to yanzu wannan gari kamar ya kai shekara nawa yana da shekara nawa da girkawa
yanzu wannan gari namu yau a zaman da muke muna
2021
kenan yana da shekara 341
da girkawa
da girkawa tunda kakannin nan mun san ka tawo mu musamman wanga gidaje ba bisa ita ce na duk wanda an ce ma gidan Kibiya to mu gidan zana bisa gidan zana kakannin mu hakwana
na'am to yanzu kamar cikin garin wace irin kabila wace da wace kala da wace kala akwai cikin gari na mutane
a mu gidan gidan Kibiya ba mu da ta kabila dan mu da in ba yanzu da kwadan lokaci da ya taho ba mu ne gidan Kibiya ba mu san mai hulla da wani bahillaci ba haka ko wani
buzu
ko wani buzu haka
wani ba
tunda duk wanda asalin gidan Kibiya da wanda asalin gidan Kibiya bai alban bahillata wanda asalin gidan Kibiya bai alban bahillata
ni ya dalili
saboda gado na tun kakanni da kakanni
ni ba sun haɗe dalilin da
ya a sun haɗe sun faɗi kai dalilin sun kwadi saboda ana kiranka zarumi kake kana son kai zarumtaka kenan baka alman bahillata baka don inda duk ka alman bahillata to wannan duka alman madina ku duniya tai
asiriya
tai tai kenan ko mu tattai karo da kai tana a kan kasa
to su mutanen dubisu gidan Kibiya wace gobira na arawa na bagobawa na wa'anni
iri a mu mutanen gidan Kibiya inda gidan Kibiya ta taso da Najeriya ta taso
da
Najeriya
Najeriya wani waje cikin Najeriya
da kaba da muka taso
da wajen jihar Kebbi
to da can asalin gidan Kibiya ya taso dan wanda a tushen gidan Kibiya din ba gai shi a tushen gidan Kibiya
shi ya kawo gari
dan bisa icce na shi ke
din ba gai
bisa icce na shi a kwana in dano gari to bisa ita can nan da a kwana
to da can kasar Kebbi da ya taso ka dan garuwa na taho ko
garuwa na je zaka nan sai ya taho ya huce Sakwato ya yi shigo lela har ya za kwanni da ya za kwanni da ya taho don ni tasowa ta na yi wayo da ittanya nan ittanya da ya kwana bisa gare ta to da ya taho zai huta to sai da ne da ittanya nan sai tsaya da ya tsaya sai ce to shi yau ya kawo gidan Kibiya ya tsaya nan ka ji muhawarar abin da ka ca gidan Kibiya
to da ya taho shi da ya zaka ko da jama'a ya taho
iyali ne shi da mata ta yana to da ya
daya shi babu wasu mutane
da gare sai iyali ne
to yanzu shi wannan gari ni Allah ni abinda mutane kai kasuwanci noma kiwo mi mutane kai
yanzu mu nan gidan Kibiya abinda mutane kai noma na kasuwanci da shi din ake
muna musan kamar su shi wannan gari Allah ko wani abu wanda gare wanda shika takama da shi wanda ko ina ba a samu ne in ba nan garin an kazo
amma abinda muka takama da shi mu an Kibiyan nan ta nice ma zakwan lokaci na don ko matan gidan Kibiya ya Haruna Mamba an tacce yau ba ta mace sace sai ta yanke ka ko sai ta yanke ka to yanzu zakkon lokaci na yanzu da musulunci ya shigo yanzu mutanen gidan Kibiya duka an kazan musulunci ya ratsa gidan Kibiya shi yasa har ga yanzu ko mina na sai dai mu masu al'ada nan ta gidan Kibiya ita kan ba a yabarin ta
to yanzu Kibau din akwai su suna aiki har yanzu ko kuma babu Kibau din illa da suna na daya
ta gobe Kibau nan Haruna Mamba akwai su har gobe akwai su
amma dai an bar halba su ajjana suke ana
kallon an bar halba su yan kaga Kibiyan nan ne yan kaga an tahi sai kamar sallah a taiwa da sarki in yayyo hawa a zo a sha mai baka amma da mu taso mu kakanni da wai duk Kibiyan da gani ko doshi karkashin sarakuna nasu kan sarki da suke to abinda suka bukata su ce sarki shi musu da gudu da sarki ne musu
to wannan
zuwan mun ga sarki namu Allah shi mai albarka din dai duk al'adoji an ga ce shi na harkar basu ga gidan kibiya shine yi
to yanzu muna musan wannan gadin yayin matsala ta ko ta matsala wanda kuke fama da ita
yanzu mun banda matsaloli dai gudana yanzu saboda harkokin da aka yi na yanzu an bar su
harkoki wanda
kamar namu na gado hakan ga
na tsaye tsaye
na tsaye tsaye yanzu shi sukan shi kibiya dole na yanzu
shi an matsala ku
shi amma dole in ta kana kibiya dole sai yayi
sai
an yi wannan harkoki na tsaye tsaye shi sai an yi wannan harkoki na tsaye
masu sauraron mu anan muka zo karshen wannan shiri mai suna da dangari daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma ni Haruna mamman bako ne na shirin kuma na gabatar daga nan gidan radio ndiya FM na birnin Kwannin jamhuriyar Nijar sai ci mun ku sai wani karon idan ba Allah ya yarda
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu Duck. haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri